Nakasa.
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 Bakasa waba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman sun halarci babban zaben Amurka na 5 ga watan Nuwamban 2024.
Idan ka sign ma an nuna maka wannan cewa masu na kasa ko masu kekunan guragu ga inda za su biyo, wanda ba za su tutse da mutane ba, abin ya zo ya ja musu wani matsala.
A kasashen Afirka ma zaben na Amurka na ci gaba da daukar hankulan na kasassu.
Ya mai da hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na kasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da kalubale. Muna bukatar taimako da kuma tallafi da karfafa gwiwa.
Kamar yadda aka sani, Amurkawa sun kada kura'a a jiya Talata albarkacin babban zaben kasar, inda suka zabi ƴan majalisu da shugaban kasa. Dan takarar Republican Donald Trump ne yayi nasara a fafatawarsa da Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat, bayan zazzafan yakin neman zaben da aka shafa watanni ana gudanarwa. Masu bukata ta musamman kamar sauran ƴan kasar ta Amurka sun kada nasu ƙuri'un cikin yanayi na samun cikakkiyar damar da dokokin kasar suka tsara.
Sunana Haruna Bello Madobi, ni mazaunin babban birnin tarayya na America, Washington DC ne. Kasan a nan dai kafin ka yi zaɓe, dokansu na ɗaya dai shi ne sai ka zama ɗan ƙasa. Sai an rantsar da kai ka zama ɗan ƙasa, shi ne za ka iya yin zaɓe. To kuma duk wani dama dai da za a baka wanda za ka je ka yi wannan zaɓen. Wani lokaci ma kafin ma ranar zaɓen za a aiko maka da wasiƙa har gida, tana sa maka cewa rana kaza ne ranar ƙarshe na zaɓe, kuma ga inda gidanka yake, ga inda angonka yake, to ga inda za ka je kai, ga inda za ka je kai, duk za a gaggaya maka inda za ka je dukkan. To duk wata dama duk da ya kamata a ba mutum, za a ba shi damar shi je shi zaɓe. Kada dai ka yi zaɓe bayan an wuce ranar ƙarshe. To shi yasa wani lokacin za ka ga suna yawan aiko maka da tuni, suna tunata maka cewa ga ranar zaɓe, kada ka bari ya wuce ranan. To amma dai kuma yadda tunanin da za ka ga suna aiko maka abin nan, nuna maka fa ga inda za ka je kai wannan zaben, ga inda za ka je, kada ka zo ka ce baka san inda za ka je ba. Ai, to yawanci ana yi a makarantu, a post office, da wasu da libraries da sauransu dai. Domin yau abinda wanda ba su je makaranta ba kawai shine yaran makaranta, dan yanzu ma ga ana a gida su ne kawai ba su je ba, saboda ana amfani da gidan na kansu a yi zaɓe.
Malam Haruna, kai ka kada taka ƙuri'ar, yaya za a iya kwatanta yanayin baiwa na ƙasassu damar zaɓe a ƙasar Amurka a bisa la'akari da yadda abin yake, ko kuma idan aka kwatanta abin da yadda yake a namu kasashe na nahiyar Afirka?
Kaga wannan zaben shine zabe na biyu kenan da nayi a kasan nan tun shekara na zuwa nan kasan shekara 13. To wannan zaben shine na wannan biyu da zan yi, ka gane. To wancan lokacin da naje nayi daidai gurgurdo, na ga dai wanda kaman wanda suke amfani da wheelchair shine kekunan guragu, za ka ga an ba su dama ga inda za su bi a wuce da su je su kada kuran su. Akwai abin nan, akwai inda suka yi wanda keken nasu zai iya shiga, za ka je akwatin kuran naka suna gaban ka, wanda za ka iya gani. Idan kuma wanda ba sa gani ko wani abin nan, to wannan gaskiya shi ne yanzu ban taba gani wani makaho ya je yayi wanda aka taimaka mai a nuna mai ga shi yanda zai ga inda zai. Amma gaskiya na ga irin masu kekunan guragun nan, wanda za a ba su daman su ga hanyar da za su bi nasu daban yake ba, wanda za a iya tura su da kekunan guragun su zai su yi. Za ka ga sign ma an nuna maka wannan cewa masu nakasa ko masu kekunan guragu ga inda za su biyu wanda ba za su cutse da mutane ba abin ya zo ya ja musu wani matsala kana zuwa zaka ga sign a kofa ba ce wannan ga inda za su bi ko kuma ga inda za ku wancan kuma ga inda za su bi to shine din naga wannan to kuma ka san ka je wajen zaben in ka je kai ba tsayawa zaka yi a wajen ba kana yi zaka fita waje kagaren su bala ka tsaya ka ga sauran
to tallafin da gwamnatin Amurka ke bayarwa a ayyukan inganta rayuwar nakasassu a kasashen Afirka na yin tasiri sosai a harkokin yau da kullun na wannan rukuni na al'ummomin nahiyar sabili kenan a duk lokacin da aka sami sauyin shugabanci a kasashen da suka ci gaba kungiyoyin masu bukata ta musamman ke bayyana fatan su a game da waɗanda za su karɓi ragama da abinda wasu daga cikin 'yan kasar Ghana suka bayyana wa wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako a Accra.
Sunana Hajiya Aisha Irgata daga Accra kasar Ghana. Fatana da burina shine wanda Allah ya bi wa nasarar zama shugaba a wannan kasa ta Amurka ya mai da hankali wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Musamman ma mu na kasashen Afirka muna fuskantar matsaloli da kalubale. Muna bukatar taimako da kuma tallafi da karfafa gwiwa musamman masu baiwa da sana'o'in hannu kamar ni da Allah ya hore mana domin mu iya tsayawa da kafofinmu kuma mu zama abun koyi ga masu bukata ta musamman 'yan uwanmu ina yi wa dukkan al'ummar Amurka fatan alkhairi
sunana Alidu ni ne na banda kafana kirayen mahaifiyar disabled kafa na on the left guda to abin da yake ciki ne kan election na US na America na zan faɗi ganga mu ma marayi nan ne ko mu waje sai ba ko yanzu ce shi mun ki nan aso te me kone ske mu na so te mu kone ko ya wani tsara mu sai mu ki aduwa shi da mu ki yi kuma to peace mu kowa haka nan dai ni yake gani kuma tuna da mukunin da na bakin su.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Haruna Bello Madobi ba Amurke dan asalin tarayyar Najeriya da Idris Abdullah Bako sai producer Julie Lesus Grisham ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Allah, my dear, my